فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فالحمد لله أنوى كرمو غجيا شكو غجيا الله كرفي يدك غواني سكن كواني منتي كواني أوى ko wani yini ko kwana da zai zo a ranka ka ji cewa yau ka gaji da godewa Allah. Idan har ka ji haka ka san akwai ciwo tare da imaninka, ka yi gudu ka je ka nemi maganin wannan ciwo. Amma duk wani numfashi da zai fita naka ya kamata ya fita da godiyan Allah bisa ni'imarsa da ya baka. Wa'inda ka sani da wa'inda baka sani ba dan suna da yawa. To Allah mun gode ma da bisa wannan ni'imomi da ka lullube mu da su. Ubangiji ya ba mu iko, ya ba mu lafiya, ya ba mu dama mun ɗauki wannan watan azumin wannan wata, kuma ya ba mu iko har mun kai 20 ajiya. Yau kuma muna ɗauke da na 21 a bakinmu da kuma jikinmu da ruhinmu. Saboda haka muna roƙonsa ya ba mu iko mu kai shi lafiya, kuma ya ba mu iko mu yi sauran ma lafiya. Bayan haka ajiya, ‘yan uwa, kamar yadda kuka sani, mun kwana a cikin Suratu Ali Imran, inda Ubangiji yake ba mu labarin abin da ya gudana tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Abu Sufyan wanda ya turo shi, shine Na'im bin Mas'ud al-Ashja'i, dan ya nuna musu cewa su Abu Sufyan mushrikan Makka sun yi tanadi masu yawa dan ya tsoratar da annabi da sahabbansa a kan su fita Badar da aka ce za su sake haduwa. Sahabbai suka ba da amsa nan cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil, kuma da lokacin ne suka fita tare da annabi ba suke fita ba ubangiji yace da suka fita sai Allah ya jefa tsoro a zuciyar Abu Sufyan da sauran mushrikai su kuma suka ki fita shine ubangiji yace fa anqalabu sai suka koma suka dawo min badrin daga ita badar din bi ni'matin min Allah da lafiya daga ubangiji ba abin da ya same su ba yi wani yaki ba ba jiwo kowa ciwo ba kuma ba a kashe kowa ba a wannan fita nasu wa fadlin da falala da suka samu kuma na yin kasuwanci da suka je badar din tun da ba yaki sai suka shiga kasuwanci suka yi siyayya suna sayarwa suka yi kwanakin da suka yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka dawo wattaba'u ridwanallah suka nemi yardan ubangiji bi ta'ati rasulihi da biyayya ga manzon sannan yayin da suka bi shi suka fita ba su ci fita tare da shi ba wallahu zu fadlin azim ubangiji ma'abocin falala ne mai girma a bisa masu biyayya gare shi masu biyayya ga ubangiji Allah yana musu baiwa a nan duniya mai yawa kuma alalansa a lahira gare su ba za su firgu ba wallahu zu fadlin azim ma'abocin falala ne mai girma lam yansarkum su'an wani abu bai same su ba shi ne muka ketare daga makiya wacce ba ridwanallah wallahu zu fadlin azim yace inna ma zalikum sani cewa wancanan ku dai wanda yake cewa kar ku fita din nan shi na'im bin mas'ud al-ashja'i din nan shaytan ne inji ubangiji yuhawwifu awliya'ahu da yake tsorar da mataimakansa ko magoya bayansa wanda suka ki fita yaki da annabi lokacin da ya fita ghazwat uhud yake tsoratar da su sune munafikan madina ko kuma a'a mataimaka shaytan ne suke tsoratar da mataimaka masoyansu da kasu fita shine su Abu Sufyan suke tsoratar da wato magoya bayansu wayanda sune munafikai akan kasu fita ubangiji yake to falata habuhum kar ku ji tsoransu wa habuni ku ji tsorona kar ku ji tsoransu dan su cutansu kaɗan ne in ma suna da cutan da za su yi muku amma shi ubangiji azabansa mai tsanani ne ga duk wanda ya saɓi umarninsa ko kuma ya saɓa umarninsa ya saɓa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kuntum mu'minin in dai kun kasance mu'minai ne da gaske kamar yadda kuke faɗa ku mu'minai ne to ku ji tsoron Allah ana so mutum bawan Allah ya zama yana jin tsoron Allah yana jin tsoron Allah in yana da martaba maɗaukakiya ya zama yana jin kunyar Allah in kana jin kunyar Allah ya fi ka ji tsoronsa don mutane masu jin tsoron Allah suna jin tsoronsa ne saboda zai musu azaba da wuta ashe da Allah bai yi wuta ba ba za su yi masa biyayya ba ba za su bi umarninsa ba ba za su bar haninsa ba amma masu jin kunyar Allah ko da wuta ko ba wuta suna jin kunyarsa saboda sun san shi ya halicce su kuma shi ya samar da su shi ne ubangijinsu ya kamata su bi umarninsa kuma su ji kunyarsa to shi ya sa suna jin kunyar ubangiji shi ya sa mai jin kunyar ubangiji ya fi mai jin tsoron Allah daraja ubangiji yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wala yahzinuka kar ya bata maka rai allazina yusari'una fil kufri, wa'annan da suke yin gaggawa wajen taimakon kafirci, cikin munafikan Madina suke gaggawa wajen taimakon kafirai da mushrikan Makka, kar ya bata maka rai. Innahum lam yudurru Allaha shay'a, ba za su cuci Ubangiji ai addinin Ubangiji da wani abu ba, duk abin da kafirai suke yi ba za su cuci addinin Ubangiji da wani abu ba, kar ya fata muku rai, in ji Ubangiji. Ubangiji ya ce yuridun ba yana Allah, Ubangiji yana nufin ne Allah ya ji alalahun hazan, kar ya sanya rabo gare su fil akhirati a lahira, kar su zama suna da rabo a aljanna, shi ya sa ya hana su yin imani a nan duniya. Duk wanda ka ga Allah ya hana shi yin imani a nan duniya ko ya hana shi aikin alheri, to baya nufin ka ne da rahamarsa a lahira, saboda haka kar ranka ya ɓaci da shi ko kuma ka damu da shi, in ji Ubangiji ya ce gayawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Walahum, ya tabbata gare su sakamakon ayyukansu nan, azabun azaba azimun mai girma fin nari, a cikin wutan jahannama zai same su. Ubangiji ce innal ladhina ishtarau al-kufra bil imani, ka sani wa'annan da suka furfuro, ma'ana suka musanyo, ma'ana suka siyo kafirci bil imani da imani, da suka zo nan kasuwan duniya ana sai da imani, ana sai da kafirci, ana sai da munafirci, sai suka je suka siya kafirci ko suka siya munafirci, madadin su sai imani. To Ubangiji ya ce waɗannan mutane kar a damu da su, lan yadurru Allaha shay'an, ba za su cuci wani abu ba, ba za su cuci Ubangiji da wani abu ba. Duk wanda ya je sai kafirci a madadin imani, ai kansa ya cuta. Da muka zo nan duniya, Allah ya ba wa kowannen mu jari, ba wanda Allah bai ba shi jari ba. Sai ya ce to ku je kasuwana a duniya, akwai abin da nake so ku siya, shi ne musulunci, shi ne imani da ni da annabina da littafina da ranar tashin alkiyama, shi ne ina so ku bauta ni ne kamar kuna gani na, in kuma ba za ku iya haka ba ku bauta mini kamar kuna sane da cewa ni ina ganin ku. Amma fa a cikin kasuwar da ake sai da wannan imani da wa'annan abubuwan da na gaya muku, in kun so su kun zo min da shi, to zan ba ku aljanna. To amma a wannan kasuwar akwai wani makiyinku wanda bai so ku samu wannan aljannan, ya zo ya kasa wasu kaya, to wannan kayan kar ku kusance su, in kuka kusance su ba, to ba ku ba aljanna ta. Menene kayan nan guda biyu? Su ne kafirci da munafirci. Ya ce kar ku kusance su, aka ba kowannan mujari, aka ce to kowa ya tafi kasuwa, kowa ya je in kasuwa ta tashi ya zo mana da abin da ya so mu gani. Me ka tashin kasuwa shi ne ranar da ka rasu, kasuwar ka ta tashi ce. Duk ranar da aka ce yau babu kai, to kasuwar ka ta tashi, shi ne za ka kai kayan da ka zo ka siya a kasuwar a gani da me ka zo da shi. Abubuwan da aka ce ka siyan nan su ka siya, to sai a baka sakamakon da aka ce za a ba shi. In kuma abubuwan nan da baki aka ce kar ka siya su ka siya, kai ma ka san makomanka, ka san kuma sakamakon. Me jarin da Ubangiji ya ba mu? Na farko ya ba mu rayuwa, jari na farko kenan, ya ba ka rai. wannan jari ba a siyan sa a wata kasuwa sai kasuwar Ubangiji shi yake siyarwa shi yake bari ba wani asibiti da zaka je suke baka rai babu shi sannan ya baka hankali dan ya baka rai din kawai bai isa ba sai ki tsobarin da ta baka hankali dan rai din kaga ya ba wa dabbobi ma ai akuya ma tana da rai kare ma yana da rai jaki ma yana da rai kowanne dabba yana da rai to sai ki tsobarin baka hankali dan da shi ne zaka bambance abin da nake karfiya din da wanda nake karfiya da shi ne zaka gane sai ya baka hankali kowanne daga cikin mu ya bashi hankali sai kun kaje kasuwan da wannan ne zaka gane shi yasa ake cewa wato shari'a ba ta zama wajibi akan mutum sai ya zama balagagge mai hankali ba ta zama akan mahaukaci Allah baya kama mahaukaci amma mahaukacin da fa Allah shi ya kafi hankalin sa ba wai mahaukacin da yake sai shan kwaya ya haukatar da hankalin sa duk mahaukacin da yake sai shan kwaya ya haukace to shi wannan zai gamu da Allah ranar tashi alkiyama Allah zai masa azaba kamar yanda zai wa duk wani fasiki ko kuma kafiri dan shi ya haukatar da kansa ba Allah ne ya kafi hankalin sa ba to shi yasa Ubangiji anan yake kar ya dame ka wa'annan da innal ladhina yashtarul kufra bil iman wa'annan da suka so kafirci a madadin imani lan yadhurru Allah shay'an ba za su cuci Ubangiji wani abu ba wa innama dururuhum ala anfusihim cutar su akan kansu an ce karkace ya dafi karkace sai kaje ka sai dafi ka sha kaga ba zai cuci mutanen gidanka ba kai kanta ya cuta saboda in ma je wahala ne da zaka sa su kawai su kai ka asibiti amma idan waye zai cuci kai ne zaka ci idan ka so kafirci ko munafurci ko fasikanci a madadin imani to kanka zaka cuta in ji Ubangiji ولهم عذاب عظيم عشان yace azabun azim anan yace azabun alim dan azaba ne mai girma alimun ay mulimun mai radadi mai shiga jiki kuma azaban lahira kun san ba ta kariya babu ne za ta ce a ai mun yanzu ai kaman bulala malami ne yanzu ya mun bulala kuma sai ne ya wuce a daure ni a mari ne ayin an daure ni a mari ma shikenan zan je balla kwadan guru lahira kwadan lahira ba a balle baya faruwa kuma azaban lahira ba ta karewa sai dai tun daga nan duniya ne za ta yi wa kanka maganin ta ko maganin ta karka shige ta ubangiji yake wala yahsibanna alladhina kafaru alladhina kafaru wa innan da suka kafirce da Allah da manzansa da ranar tashin alkiyama wala yahsibanna tasuzaci annama numli lahum cewa jinkiri da muke musu mutum ne yana kafirci amma sai ka ga ya yi shekara 100 a da kam suna yin 800 900 1000 amma kuma yana kafirci a yanzu sai ka zo mutum yana kafircin sa shekara 80-60 kuma yana cikin jin daɗi ka gani shi shine yau a wannan motor jeep wancan a wancan shine yau a America shine yau a London shine yau a Faransa shine yau a India China Japan kuma yana cikin kafircin sa kuma duk wani fasikanci shine yin ya wannan zina da wannan matar yayi lalata da wancan namijin yayi yana cikin fasikancin sa ya kare ta manzo Allah ya kare ta Qur'ani duk yana cikin Allah kuma yana bashi lafiya yana bashi kudi sai to kan su da shi duk kafire muna musu wannan cewa wannan khairul li anfusihim alheri ne ga kayunan a'a ubangiji ya ce innama numli lahum muna yi musu zikiri ne da ya zaɗu jisman don su daɗa samun alhaki don kullum kai shekaru tana samun Allah tana tara alhaki ne fa alherin wannan shekarun a gare ta shi ya sa Ubangiji ya ce walahum azabun muhin azaba kuma na wulaƙanci ya tabbata gare su ranar lahira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu wa sharrun nasi man qala umruhu wa sa'a amaluhu khairun nasi biyayyen mutane shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo wa hasuna amaluhu aikinsa kuma yayi kyau mutum ne Allah ya ba shi tsawon rai shekara 80 60 100 110 120 da 25 130 150 amma duk cikin sallah cikin azumi cikin salatin annabi cikin zikiri cikin istighfari cikin taimakon mutane cikin sadaka cikin yin alheri cikin wa'azi ya haddace Qur'ani kullum yana karanta shi da daddare yana nafila da shi ko kuma yana tilantiya koyar da ayyukan musulmi to wannan khairun nasi kenan wanda ya tsawon rai ayyukansa kuma ya zama na alheri wannan shine irinsa ne zaka yi fatan ina ma ta samu kamar ina ma ta zama irinsa amma mutumin da Allah zai ba shi shekara 80 60 100 banda shan burkutu da shan wiwi da shan giya da luwadi da zina da bautan gunki da shirka da Ubangiji da kashe mutane shine ya zama shugaban yan fashi shugaban yan caca shi yake da wancan gidan giyan shi yake da gidan mata gidan luwadi can nashi ne gantsin barayin nan nashi ne in sun yi sata shi suke kawo in sun je sun yi fashi shi suke kawo wannan a can Ubangiji ta ga ya tara masa azaban nan guda uku duka ta ga sai da ya kawo azabun azimun azabun murimun sannan ya zo ya ce azabun muhinun azaba ta wulaƙanci duk wani wulaƙanci da ka sani da kake zato da wanda baka sani ba a ranar lahira Allah zai yi masa shi sai kuma an nuna mutane wanda suka san shi a lahira an ɗaga shi an ce kun san wannan ce ai wane ne to gashi ga aikinsa ga aikinsa ga aikinsa ga aikinsa ga aikinsa saboda haka a tafi da shi hagu a kai shi gidan jahannam kuma a sa shi suna ganin shi a yi masa ba irin azabar da ba za a yi masa ba irin wulaƙancin da ba za a yi masa ba wannan fa abinda Qur'ani yake gaya mana tsakanin kowannen mu da ya gan shi shi ne da zarar an ce yau baka duniya to duk abinda Allah ya faɗan nan kana ganin shi kana ganin rahaman Ubangiji in kai a cikin rahaman kake in kana cikin munafukai kuma ga azaban nan gadan gadan ta ci kawo ka ba mai fatanka kuma wa iyazu billah to Allah ya tsare mu Allah kar ya sa mu daga cikin wayannan
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله فإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
وبنجي ما كان الله وبنجي بيزمبا ليزر دنيا بر المؤمنين مؤمنين على ما أنتم عليه أبي سعبن دقوف في كان سنة تنيا أتانا ما يجبتيا دما يكريا دما يإخلاسي دوان دواشي لإخلاسي دقنا تاري حتى يميز حرفيا بمبنجا الحديث مناسكي من الطيب دقموني كشاوة. وما كان الله وبنجي دي زما بدي يطلعكم على الغيب يا سنتاي تقوكو دكا يا سنت تقو غيب معنى ابن دي يفكو تسينش اما ينا زعبا دك تشنكو ولكن الله يشبا ينا زعبا دك تشنكو من رسله دك من رنينك من يشا وان دي يسو sai ya sanar da shi abin da ya so daga cikin gaibudin. To fada sababin haka fa aminu ku yi imani billahi da Allah wa rasulihi da manzanninsa. Wa in tuminu kun kuka yi imani da Allah da manzannin nashi wa tattaku kuka yi tsoronsa kuka nisanci abubuwan da ya haramta falakum أجر عظيم لا دام الجرمى يا تبت غريب أرانا تاج القيامة. هذا الله يجي متاني بعض الدكتور يجي أي جم مسلمين كوي أكال متاني هذا هو ما جم مؤمنين أكال متاني هذا بس يكو بين ديا كاو جرب أو سياكاو امتحاني زي بمن تمتاني منافقين da mai gaskiya wanda eh da gaske wannan musulmi ne ko kuma a wannan da gaske mu'mini ne a da gaske wannan musulmi ne sannan an bambance a ranar lahira da ka ga wani Allah ya masa wani ihsan za ka san cewa eh ya tabbata wannan ihsanin da aka yi saboda wannan yana cikin mu'mini na gaskiya munafikai kuma Allah zai fito da su sai misali yanzu kaga lokacin da Shehu Ibrahim Kinyasi ya zo radiyallahu anhu ya jaddada mana tariqar Tijaniya ne ya jaddada mana ne muke yi mu ta tariqar Tijaniya shin Shehu Ibrahim ya kawo mana ne wani abu sabo wanda da can babu shi a Qur'ani ko kuma babu shi a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya gaya mana wani abu ne da shi annabi bai gaya mana shi ba ko kuma Shehu Tijani bai gaya mana shi ba babu abinda ya zo ya samu tabarman mu ta yi tsura tsura ya gurgude ta har wani lokaci ba a gane ta fara ce ko ja ce ko baka sai ki tabarman kullum mai kyau ce tana da tsada ku tashi ku karkace tsura ce sai kawai ku karkace ta wanke ta ku zo ku zauna a kanta dukkan alheri yana cikinta shi ne ya dawo mana da zikiri ya dawo mana da istighfari ya dawo mana da salatin annabi ya nuna mana irin daraja da martaba wanda yake yin istighfari zai samu da alherin da zai samu da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan istighfari da mai yin istighfari ya nuna mana daraja da martaba da ɗaukaka wanda mai salatin annabi zai samu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda shi ubangiji ya faɗa ya nuna mana darajan faɗan kalmar la ilaha illallah karwarin da jin kunya yin zikiri a ko'ina mu yi zikiri a cikin kasuwa mu yi zikiri muna kiwo a daji kana tafiya ka rataye sannan ka kana koyar da su kai zikiri kar ka ji kunya kar ka ji tsoron kuwa sun ji kiri kana ta jiya kana kora da gobe kana cikin tabki ta watsa tarunka kana jiran tv ya kawo a cikin tarunka kai zikiri kai salatin annabi abinda Shehu Ibrahim ya koya mana kenan abinda Shehu Tijjani ya zo mana da shi. Wayannan abubuwan duk shine abinda Annabi ya zo wa sahabbai da shi, kuma abinda sahabban manzo Allah suke yi kenan. Lokacin da Shehu Ibrahim zo, dinnan mutane sun yi tsuwa an shiga. Da masu gaskiya da masu ƙarya duk an karɓi ɗariƙar Tijjaniya an shiga ana yi. Sai Allah ya ce to ai ba zai bari ba, sai ya yi tankaɗe da rairaya. Sai an zo an gane su waye masoya Annabi na gaskiya, su waye kuma masoya Allah na gaskiya, su waye kuma masu ambaton Allah saboda Allah. To shi ne aka kawo wannan guguwa, aka watsa cewa a ce muku Shehu Tijjani ba gaskiya ba ne, ɗariƙa bid'a ce, Annabi bai yi ba da sauransu. Wannan duk guguwa ne Allah ya watsa don ya ga su waye suke yin zikiri saboda Allah da wanda za su daina. Kaga an samu da yawa sun daina, dama wanda ba su shiga ba ke. An samu kuma wasu sun riƙe sosai suna tsaye ba su bari ba. To koyaushe Allah sai ya kawo wani guguwa don ya mayyana wanda suke da gaskiya da wanda suke riƙe da gaskiya da wanda ba sa riƙe da gaskiya. Saboda haka mu riƙe ɗariƙar Tijjaniyan nan sau da ƙafa, mu da muke yi. Alheri ne babba, ni'ima ce babba, kyauta ne babba daga wajen Ubangiji. Duk wanda Allah ya bashi ɗariƙar Tijjaniya to yana son sa ne, kuma yana son ya bashi rahama ne a lahira, kuma yana so ne ya zauna tare da manzon Allah a lahira. In Allah yana son ka zauna tare da annabinsa a lahira, shine zai zaɓe ka ya baka ɗariƙar Tijjaniya. Amma in baya so ka zauna da annabi, sai ya barka. Ba ka zikiri, ba ka istighfari, ba ka salatin annabi, kana can kana sharhoniyarka kawai a kasuwa ko a tasha ko kuma a ko'ina. Saboda a ranar lahira ba ka daga cikin wanda za su zauna a inuwa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina tabbatar muku, kuma a nan gidan nan na Allah, a wannan kuma masallacin, a kuma wannan teburin na tafsiri, ina tabbatar muku cewa duk wanda yake ɗariƙar Tijjaniya zaɓaɓɓe ne na Allah. Allah ya zaɓe shi ne cikin musulman, kuma ya daɗa zaɓinsa a cikin muminan, sannan ya ba shi kyauta ya ce ka je ka yi ta zikiri na. Don Allah baya son ka, ba zai yarda ka ambace shi ba. Ba zai taɓa ya zo kana zikiri kana la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. To Allah yana son ka. Dan Allah ya ce ana jalidu man zakarani, ni ina zaune tare da wanda yake ambato na. To Allah baya son ka zai ya zauna tare da kai. To kaga in har ya baka dama kana zikiri, yana so ya zauna da kai ne, yana so ya rika kallon fuskan, kuma yana so kai ranar lahira ka kalli fuskansa. To ba wanda zai kalli fuskan Allah a lahira baya ambaton Allah a duniya. Ba ka ambaton Allah a duniya, a lahira ka kalli fuskan Allah ba zai yiwu ba. Kuma in kana yawaita zikiri a duniya, shi ne za ka samu cikawa da imani, wanda ƙarshen maganarka zai zama la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Saboda ni zama daman kana yin ta, ita ce cin ka, ita ce shan ka. Shi ya sa zikiri ake so a yi shi kamar yadda zai zo a cikin wannan sura a gaba. Shi ya sa ɗariƙar Tijjaniya ba ni'iman da ta kai ta ga musulmi dai. In dai kai musulmi ne, to ba ni'iman da Allah zai yi mata a nan duniya da kyautan da ja'izan da zai nuna certificate na cewa kai masoyinsa ne, irin ya baka ɗariƙar Tijjaniya. In ya baka ɗariƙar Tijjaniya ya nuna kai masoyinsa ne, kai masoyin annabinsa ne. To shi kenan, sai dai ka jira babban sakamako kuma ranar lahira, shi ne zama tare da manzo Allah, da kallo zuwa fuskan Ubangiji da jin daɗi da babu irinsa na ranar lahira. Wannan shi ne abinda duk za mu saurara kuma a gobe kiyama insha Allah. ولا يحسبن الذين كفروا يبخلون بما آتاهم الله الذين يبخلون وإنن ستيروا بما آتاهم الله دا أبن دا أبنجه يباسون دا دوتيا باسا فتد زكا وما بلي صدك بلي صاد زمنشن سأتكين دوتيان دا أبنجه يكي يباسو أبنجه يوشي تكسو زكي wannan rashin fitarwan da ruwan da suke yi alheri ne gare su in fadili daga falalansa khairul lahu wa khairul lahu shi alheri ne gare su wal huwa sharrul lahu shi sharri ne gare su wannan fitin da suke tarawa sayutawquna ma ba'idu bihi yawmal qiyama za a yi rataya gare su ayi kewayo gare su da shi zuciyansu nan da suka tara suke rowa ba sa fitar da zakkansa na ranar tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya tara zuciya kana baya fitar da zakkanta kuma baya ba da sadaka a cikinta to ranar lahira ubangiji zai mai da zuciyansa nan kaman wata kumurci ma'ana bakar mijiya sannan a kewaye shi da ita mijiyar nan sannan tana taransa haka zai tafi hatta wajen taron kiyama yana dauke da ita wannan mijiyar a bayansa da zuciyar nashi da baya sadaka da baya fitar da zakka da shi a wani hadisi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da Allah ya ba shi zuciyar raquma ko na shanu ko na tumakai da awakai kana baya fitar da zakkansu inji manzo Allah yace ranar lahira ko mai yawan Allah zai zobe shi wannan shanu ko wannan raquma ko kuma wannan tumakan ko wannan awakan zai zo da su cikin tashin alkiyama Allah zai ba su jiki zaki jiki sai da giwaye kuma za su faɗi sai da ɗakuna za su rinda fitowa daga farkon su in sanda 20 kaje da su sanda 20 din nan za su je Allah zai ba su kofatai masu kaifi za su zo duka za su fitowa akan mai shanun nan ko mai raquman nan ko mai tumakin nan suna taka shi suna wucewa haka duk za su fara in sanda 1 ne duk za su wuce in sanda 2 ne in sanda 20 ne in sanda 10 ne haka za su ji su wuce su wuce nan ba ya tsare ba a'a na farkon nan yana tsarewa na ƙarshen yana tsarewa na farkon yana farawa haka za su kai masa suna fitowa a kansa kuma suna kukansa in sun taka shi da kofatansu sannan kuma su soke shi da ƙafofunansu kowanne kafo sai ya soke shi da kafan sannan ya wuce yace ni ne zuciyanka da baka fitar da zakka da ni ne zuciyanka haka kuma zai goye su yan suna masa azaba kuma in an shigar da shi wuta Allah zai narka zuciyan sannan duk abin da ya yi rowansa da shi bai sadaka ba bai bada zakkan sannan Allah zai narka shi zai mai da shi wuta zai goya masa a bayansa ويحملون أوزارهم يوم القيامة سنة توكيد الزنوبان سنة أبايان سنة تاجه القيامة أشكي الزنوبان سنة لجن تتجد الزكاة لجن نباسا تتجد الزكاة نباسا سلطة نم ذات جي جبان الله لشي سنة تاجه القيامة وبن يجي تسالك الزكاة الهيري وكنا وعيو وكنا دبارا نتازو كنا دستعشان كنا دستماسي كنا دراكما ka zo ka tambaya an ce ka fitar da zakka kake so zakkan nan aka ce a'a ai kani ya ji za ka fitar ko ka ce tek kani ya ji ai kai yau akuya ji za ka fitar a cikin sha akuya ma ya yi yawa ba ka iya fitar da zakka ka zan kani a cikin duke shi ya kawo wannan baladin duka yanzu a zo a kashe ka a kwace shanun gaba ɗaya ma ka rasa shi da mutanenmu suna fitar da zakka ba wanda yake ya face maka sani kana fitar da zakkanka yadda Allah ya ce kana ba da shi yadda Allah ya ce kuma kana sadaka yanda Allah yake so ba wanda zai ke taba maka ta har babu ai Allah baya alƙawari ya saba mutanen mu ba a fitar da zakka shi yasa wannan bala'i ya hauka wa shanu ya hauka wa dabbobi ya hauka wa tumaki wani lokaci a tashe su wani lokaci a kona su wani lokaci a kashe su duk saboda ba a yin zakka to a dinga yin zakka kuma ba zakka kawai ba a dinga yin sadaka a dinga yin sadaka wannan shine tsarkake dabbobinka daga kazanta da dabbobi haka kuma masu noman mu zuwa ba sa yin zakka ba sa yi manoman mu ba sa yin zakka yanda Allah ya ce dan Allah yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce ana ba da haƙƙin zakka ne ranan da aka yi girbi ba za ka kai gida ba sai ka fitar da zakka ba wai ka kai rumbu sannan ka ce za ka fitar da a'a a lokacin da ka girbe kafin ka yi sussuka a lokacin za ka cire zakka ka ba da zakka sannan wanda za ka siyar ka siyar wanda za ka bayar kyauta ka bayar masu noman mu abin da suke yi in sun je sun yi hayan gona wajen gulama ko wajen wani in sun yi da cewa a kowane buhu goma za su bashi buhu ɗaya sai su ɗauka wannan zakka ne wannan ba zakka ba ne wannan kuɗin hayan gona ne da kai zakka daban shi kuɗin hayan gonan ma kafin ka ba da su sai ka fitar da zakka sannan za ka ba da kuɗin hayan gonan ba wai sai ka ba da kuɗin hayan gonan sannan za ka fitar da a'a tun da kai girbe kafin ka fitar da kowane abu sai ka fitar da zakka sannan za ka yi abu to haka masu sudin mu kuma ba zakka su ba a cikin kifin ba amma a kuɗi ana da kuɗi kuɗi yana shekara a hannunsu Allah yana ba su kuɗi suna yin motoci suna yin gida amma ba a yin zakka ba a yin zakka sai mutum ya zo ya tafi Makka ya kai ƴaƴansa Makka ƙarshe sai aka ƙasar mu nan ba ga din nan da aka tashi sakamako Allah da Allah ya ba mutanen mu arziki zai ba su komai da suka tashi sakama Allah sai suka shirya siyan kafir ana zagin Shehu Tijjani ana zagin Shehu Ibrahim ana zagin Shehu Abu Sa'id ana shi ne wato in ka isa mai kuɗi a abin nan a kasar yamma din nan suke nan sai kai hayan mai zagi zai ta zagin waje kana jin daɗi to ka cika mai kuɗi ke abubuwan ya zo bala'i ya sauka ya wace Ubangiji yana gaya mana mu daina irin waɗannan abubuwa daina su mu ringa ba da zakka mu ringa yin sadaka su ne maganin bala'i su ne maganin musiba su ne maganin fitina su ne maganin komai kuma mu rike bakin mu nan mu rike harshen mu nan ba ma wani yin Allah ba ba ma wanda Allah ya ba shi tuhura yin sunan Allah ya ɗaukaka sunansa aka san shi a duniya kamar rana a matsayin waje ba a musulmi musulmi ta je ka karanta ahalari mai ahalari yana cewa haramun ne ka zagi musulmi wanda baka san ma halinsa ba ka zage shi haramun ne musulmi haka ka zage shi haramun ne balle waliyin Allah wanda Allah ya ɗaukaka wanda annabi ya ce mana Allah yana yaki da duk wanda yake zagi Allah yana yaki saboda haka mu kiyaye abin da yasa muke faɗa ba wai muna faɗa saboda abin da bane muna faɗa duk mutum wani lokaci in bai san laifin da yayi ba zai ke daina ba sai ya ga abin da yake yi kamar mai kyau to amma in an gaya masa cewa a'a abin nan da kake yi ba shi da kyau sai ya yi tunani sai ya daina duk abin da ya ja mana bala'i rashin zakka rashin sadaka zagin waliyai wannan shine ya jawo mana bala'i kuma aka daina zikiri da dajukan mun nan duk zikiri ake yi dajukan mun nan duk za ka ji ana zikiri ana salatin annabi ana cikin ruwa cikin ka shiga za ka ji mutum ya watsa karun ka kawai yana ta zikiri bai san ma san da rana za ta fashi ba yana jiran kawai yamma ta yi ya tattara sai ka ga yamma ya kama ɗan sarki ya kama karfasa ya kama tarwata ya kama dorina ya kama kada ya kama bai san ma shi ma abin da zai kasa da suka daina zikiri duk sai suka gudu da wanzu suna jin daɗin zikirin ne suka zo da aka daina zikiri ba
mijin da Ubangiji sun ce shi haka kamar dan yatsa na din nan inda je ba ga shi na shi zai sace ba shi sai in shiru ni na san kuma dalilin da yasa shi zai gudu saboda an daina zikiri inda an dawo ana zikiri shinkafa za ta dawo kifi zai dawo ni'ima za ta dawo dabbobin mu ba wanda zai sace su manoman mu da masu kiwon mu ba za su fada ba da kowa cike ke da Allah yanzu za ka yi fada kana tare da Allah ai saboda shedan ya samu waje ne ya shiga ya zuga masu ciwo da masu ba Allah a zuciyar shi za su ta fada amma in suna da Allah yanzu za su fada ba wanda zai fada kowa yana ji da Allah saboda haka a koma a yi ta zikiri a yi ta salati a yi ta taimakon juna a bar wannan fadaci-fadaci a bar wannan zage-zage da cin mutuncin juna a watsar a koma a gani mu yi shekara biyu ka gani in tari ba ta dawo wajen bangunu ba ba ta dawo ni'ima zai dawo shinkafa za su samu komai za a samu su alhamdulillah za mu kwana a nan saboda a gani ana nuna mun kamar lokacin mu
ala gabar shamala mai tambaya yana cewa menene bambanci tsakanin halwa da itikafi ko mai ake yi in an shiga
so itikafi dai kamar yadda kuka sani ana yin shi ne yawanci a watan azumi kuma kamar yadda malaman fito suka ajiye suka nuna cewa ana kare shi ranar idi ana iya ba a yin sa sai a masallaci shi itikafi ba a yin sa sai a masallaci amma ba dole na juma'a ba za a iya yin sa kowane masallaci amma an fi so a yi na juma'a saboda mutum ya samu sauƙin sallar juma'a amma za ka iya yi ko a wani masallaci to ibada ne za ka yi abin da ya sawwaka kuma shi itikafi ana iya fita ana iya yin magana da mutane a lokacin da ya kama illa iyaka ba za ka yi sallan jana'iza ba ba za ka yi suna ba ba za ka yi sauran aure ba ba za ka aura ba ba za a aura maka ba da sauransu kuma ba kasuwanci amma shi halwa ana iya yin shi a gida ana iya yin shi a daji ana iya a tafi a yi shi ko ina ko ba dole sai a watan azumi ba to kuma shi ma yawancin halwa ana yin sa ne da azumi din za ka yi an fi so ka yana yin halwa ka yi azumi amma ba dole sai a watan azumi ba za ka iya yin shi a watan da ba na azumi ba kuma amma za ka ɗauki azumi kana yin shi ana yin shi a ko ina kamar yadda na faɗa a gida za ka iya yi a daji za ka iya yi kuma za ka iya yin shi a masallaci din amma kamar sunansa kamar yadda kuka ji an ce halwa ma'ana kaɗaitaka ana so ka kaɗaitu ne inda ba za ka ringa haɗuwa da mutane ba saboda kar su kawo maka tashwishi cikin abin da kake yi cikin tunaninka da kuma auradanka da azkarinka da sauransu da za ka yi shi yasa aka ba shi suna da halwa ma'ana kaɗaitaka kana so ka kaɗaitaka ne da Ubangijinka to shi din ma ana yin shi ne don ibada saboda mutum ya samu kusanci da Allah kowanne daga cikin biyun nan ana so in za ka yi shi ka samu malami ya yi maka bayanin yadda za ka yi shi itikafi ka samu malami ya gaya maka me ya kamata ka yi a ciki shi ma halwa ba a so ka shiga halwa ba a izini ka samu wani daga cikin malamai ko shehinai wanda zai gaya maka me ya kamata ka yi kuma ya kamata ka yi shi kuma a lokacin da ya kamata yana nusantar da kai abin da ya kamata ka yi su ne bambancin amma duk abin da ake nufi ana nufin ka nufi Allah a cikin wannan hali da wannan ibadan da za ka yi
bai tambaya na gaba yana cewa makiyaya da suke kiwo a cikin daji wasu mutane za su zo su fidda zakka a cikin dabbobinsu shin wannan zakka da waɗannan mutane suka fitar a cikin dabbobin yayi ko sai sun ƙara cirewa
to ina ji ne kamar naka cewa mutum ne yake da dukiyarsa na dabbobi sai wani ya zo ya fitar masa da zakka ba da izininsa ba ba da umarninsa bai fitar masa da zakka a ciki to yana tambaya shin wannan zakka ta yi ko ba ta yi ba shine tambayan ku gaskiya ba ta yi ba saboda na ɗaya shi wanda ya zo zai fitar da zakkan nan shin ya san wannan dabbobin sun kai shekara a wajenka kuma lokacin zakkanka ya yi ko bai yi ba ka ga wannan duka sai dai kai ne daman tattara shi saboda kai baka da ilimi kace to ya zo shi ya fitar maka da zakka a cikin dabbobinka to wannan ya yi saboda kai kai kira shi kace masa shekarun ya yi da fitar da zakka ya zo amma haka kawai shi da kansa dan ko babanka ne ko malaminka ne ko abin nan naka ne to bai ba amma sarki na yanka zai iya aika maka a matsayinsa na sarki misali a nan a ce gwamnati ta kafa board na zakka to board na zakkan nan wanda gwamnati ta kafa tana da dama ta aika maka ta ce to ka zaɓi wata a cikin watanni na shekara wanda za mu ringa zuwa muna karɓar zakkan dabbobinka a wajen to sai ku ajiye da su cewa duk watan zimada sani ba sai ramadan ba misali ko shawwal ko ramadan ko zulhijja za su ringa zuwa kudu gare shi su karɓi zakka to in wata sun yi su karɓo to za su fitar da zakka a cikin dukiyarsa wannan ya yi saboda gwamnati dama ita Allah ya tsora wa karɓar zakka in ba ta yi ne to shi kenan kai a matsayin ka zaka karba zaka ci tun da gwamnati ba ta karban zakka zakka ya faɗi a kanka ba zakka yana nan to shi ne sai zaka sa wata da zaka fitar da zakka to wannan yanda abin yake
ne tambaya na gaba yana cewa akwai wani littafi da ake kira fada'ilur ramadan a cikin wannan littafi akan faɗa adadin rakaho'i da addu'o'i da mutum zai yi a kowane rana na watan ramadan shin wannan littafi yana da asali
to wannan littafi na neme shi na gani wannan falala da ya faɗa ya ce hadisi ne na Anas ibn Malik sannan ya kawo waɗannan falalolin dukkan to abubuwan da ya faɗan dai da ake yi da nasirorin duk abu ne masu kyau don surorin Kur'ani ne da ayoyi da kuma sunayen Allah da addu'o'i da ake yi amma dangane shi waɗannan nasirolin da sayyidina Anas cewa a sayyidina Anas ya kalko shi ga manzon Allah to shi ne ni wanda ban da tabbas a kai ba zan iya cewa ba haka ba ne ko haka ba ne saboda ban samu hadisin a ɗaya daga kuma hadisin kitab kutub ɗin nan ba ina kan nema har yanzu to amma dai abubuwan da yake za a yi din ba wani abu mara kyau a ciki naziloli ne wanda ko da bai dangana su da sayyidina Anas ba bai dangana su da manzo Allah ba yace yana da kyau mai azumi ya wa'annan to ba ne zai samu alheri kuma zai samu baiwa da falala amma tunda ya dangana ya ce hadisi ne to dole ne mu bincika mu ga ingancin hadisin daga ina yake kuma waye ya rawaito shi ya ingancin dan shi bai faɗi a wani littafi ya fito da hadisin ba balle ya mana saukin samu da kamar ya ce wannan hadisin na ɗauko shi ne daga Buhari ko Muslim ko Ibn Maja ko kuma wani littafi ne da aka sani to kaga kana zuwa sai ka buɗe ka duba bajin sai ka tabbatar da hadisin amma bai faɗa ba saboda hakan yana buƙatar ba hakiki sosai to Allah ya rufa mana asiri Allah kuma ya karbi azumin Allah ya sauke mana duk wata wahala duk wata damuwa da kunci da matsuwa da take tare da mu Allah ya yi mana ita duk wani talauci da bukatu wanda ba wanda zai yaye mana su sai ubangiji Allah mu miƙa su gare ka Allah ka yaye mana su Allah da mu da ƴaƴanmu duk muna da kishirwa na ilimi ilimi ne amfani ilimi wanda zai amfane mu a nan duniya wanda zai zama mana fitila a kabarinmu ya zama mana fitila a kan siraji kuma ya zama mana abokin hira a cikin kabarinmu ya zama mana abokin hira a siraji ya zama mana kuma riga a aljanna Allah wannan ilimi muke roƙonka ka bamu mu da ƴaƴanmu da abokananmu da duk wani musulmin kirki Allah ka bashi wannan ilimi Ubangiji kana ganin halinmu kuma kana ganin halin musulman duniya duk da kuncin da suke ciki da wahalan da suke ciki da damuwan da suke ciki Allah Ubangiji muna roƙonka domin alfarma wannan wata Allah ka yayi wa musulmi halin da suke ciki ɗan ƙwanmu musulmi a ƙasashe da dama da dama da yawa suna cikin wahala ba sa samun abinci ba su da wajen kwana ana koransu a gidajensu ana kuntata musu ana yi wa matansu fyaɗe ana kora ana kama ƴaƴansu mata ana bautar da su a ciki har da ƙasanmu nan ya Ubangiji Allah ka ɗauke mana wannan musiba Allah ka yaye mana wannan musiba. Allah ka ba mu lafiya, ka ba mu zaman lafiya. Dan uwanmu da suke cikin tsananin rashin lafiya Allah. Wannan ni'ima ta lafiya da mu ka ba mu su kuma ka jarrabe su da rashin lafiya. Allah ka ba su lafiya. Mu kuma da ka ba mu lafiya Allah ka tsara mana lafiya. Allah ka tsara mana lafiya. Rashin lafiyar da yake damun su wanda suke kwanciya a asibiti ko suna kwanciya a gida ko suna tafiya da ciwon nan Allah ta san su ta san halin da suke ciki Allah ta yaye musu matanmu waɗanda suke can bayan zafin azumin nan da mu muke yi suna gaban wuta suna dafa abinci saboda mu ci mu yi buɗe baki mu yi sahur Allah ta saka musu da alheri Allah ta yi wa ƴaƴansu albarka Allah ta gyara halayensu Allah ta sa su zama musulmin kirki Allah ta sa zama mu'minan kirki Allah ka ba su aljanna domin wannan hidima da wahala da suke yi Allah kar ka bar su haka ya Ubangiji domin alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka muna daɗa ba ka amanan rayuwarmu da tayunan muna daɗa ba ka amanan ƙasarmu Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka kare mu da idanuwanka da baka bacci da su Allah ka kare mu da abin da ka kare sama da ƙasa da su Allah ka kare mu da abin da ka kare littafinka da shi Allah ka kare mu da abin da ka kare annabawanka da su Allah ka kare mu da abin da ka kare manzanninka da shi alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa hadihi ma sabaqa ila sabaqa bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله يا قصد المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله